نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan yammaci, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Injimi a nan jihar Borno a garin Maiduguri. A wannan yammaci na ranar Lahadi 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wadda ta zo daidai da 7 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. A inda muke cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin tafsirin suratul Yunus, mun kwana akan aya ta 104 da zamu dawo kanta domin mu kare tafsirin ta ba lokaci mana halinsa. Amma kafin mu shiga karatun waɗannan ayoyi da suka rage mana a cikin wannan sura, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Akwai wanda yake tambayar hukuncin cire takalmi domin za a gaishe da wani. Babu shakka wannan baya daga cikin ladubban gaisuwa, idan za a gaishe da mutum sai ka cire takalminka, sai dai idan ka same shi ne a zaune a kan shimfiɗa ka cire takalminka domin ka zauna a inda yake, gaisa wannan ba wani abu. Amma yana tafiya a kan hanya, kana tafiya don za ka gaishe shi kawai ka cire takalminka ka je bar guri guda ka gaishe shi, wannan baya daga cikin ladabin da musulunci ya koyar. A wannan kuma shi kuma yake tambaya, yake cewa menene mace ce wacce take haila, hailantar kwanaki 7 take yi, wani lokuta ma takan yi ƙasa da kwanaki 7 ɗin. To amma a wannan azumin, a wannan watan, sai ya kasance ta yi kwanaki 7 har ta wuce sama da 7 ɗin, ta ƙara 3 kuma hailar ta ci gaba da zuwa. To yaya hukuncin wannan jinin, zai hana ta yin azumi ko ba zai hana ta ba? Babu shakka matar da take da al'ada sananniya, tana da al'ada sananniya, idan jininta ya wuce wannan al'ada sananniya, a magana mafi rinjaye shi ne wannan jinin na istihada ne, ba na haila ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Hamdatu bintu Jahsh, yake cewa da'i salata ayyama aqra'iki, ki bar sallah kwanakin da kike yi, wato kwanakin ki na haila. Don haka idan kwanakin ki na haila suka wuce, kwana 6 ko kwana 7, ya ce da ita, to sai ki sallah, a ki wanka ki sallah abinda ya rage na watan, kwana 24 ko kwana 23. Sauraka matar da take da al'ada, ba kuma al'ada tace ta rikice mata ba, to waɗannan kwanaki da ta san tana yi su ne kwanakinta na haila. Sai dai idan al'ada ta rikice mata, to wannan za ta yi amfani da sanayya ta da sifar jinin shi kansa, idan za ta iya tantance jinin al'ada da wanda ba jinin al'ada ba, to sai ta yi amfani da sifar jini ɗin. Idan kuma hakan ma ba za ta samu ba, to sai ta koma ga al'adar mafiya yawancin abin da danginta, duba cikin ‘yan uwanta, yayyanta ko ƙannanta, mata yaya suke yi, kwanaki nawa suke yi, to sai ta yi amfani da wannan. Wannan shi ne hukunci, abinda duk ya wuce wannan, shi kuma za a ɗauke shi ne a matsayin jini ne na rashin lafiya, ba zai hana ta azumi ba, ba zai hana ta sallah ba, illa iyaka duk kowace sallah za ta yi mata alwalarta ta kanta. Wannan kuma yake cewa yaya sallar matafi a bayan mazaunin gida, wato shi ne mamu, shi kuma mazaunin gida shi ne limam. A sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan matafi ya bi mazaunin gida, to zai cika ne, wato zai cika kamar yadda mazaunin gidan zai cika. Haka Abdullahi dan Abbas ya ce sunnatu Abil Qasim ce wanda ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan mazauni a matafi ya bi mazauni shi da sai ya cika sallarsa kamar yadda wato shi kansa mazaunin yake ba daidai bane yadda wasu suke cewa idan raka'a hudu ce aka sallaci raka'a biyu sai ya zama shi sai an gama biyun sannan ya sallama ko kuma a'a idan an gama biyu shi kenan sai sai ya sallama shi ya tafi ya sa'afinsa ko kuma a'a ya bari sai an yi biyu saura biyu sai ya shiga a yi biyu da shi wanda duk ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatu abul qasim ko yadda abdullahi dan abbas ya ce shine idan idza sallal musafir khalfa al muqim an tutimma idan matafi ya bi mazaunin gida sallah to sunna shine ya cika shi sai kuma wanda shi kuma yake tambaya akan riskar sallar juma'a mutum ne ya zo liman ya gama komai da komai wato ya gama hudu ba a sallar abinda ya rage tahiya kawai ta rage sai ya shiga aka yi wannan tahiya da shi aka yi sallama to ya riski juma'a ko bai riska ba a nan maganganu uku ne na malamai wasu suna cewa ana riskar juma'a da riskar kowane bangare na ta saboda haka wanda ya riski zaman tahiya ya riski wani bangare na juma'a wannan ra'ayin Abu Yusuf da Abu Hanifa ne akwai waɗanda su kuma suke cewa a'a sai ya riski raka'a guda wato sai ya riski ruku'u domin da riskar ruku'u ne ake riskar raka'a in ya riski raka'a guda to sai ya cika shi idan bai riski ruku'u ba na raka'a ta biyu to wannan zai sallace ta ne hudu bayan liman ya yi sallama sai tashi raka'a hudu ma'ana ya sallaci azhar domin abin da din ta kuce masa wasu ma malamai suka tsananta suka ce sai idan ya riski hudu ba idan bai riski hudu ba to bai riski juma'a to amma magana ta tsakiya ta biyu ita ce magana ta tafi rinjaye galibin malamai ita suka fi faɗa amma wasu daga cikin sahabbai irin sayyidina Ibn Umar da Anas Ibn Malik da wasu daga cikin tabi'ai irin su Mujahid da sauransu abinda suke faɗa kenan ana riskar juma'a ta hanyar riskar raka'a ɗaya in ka riski ruku'u na raka'a ta biyu to ka riski juma'a amma idan ruku'u na raka'a ta biyu ya kuɓuce maka to juma'ar ma ta kuɓuce maka sai ka sallace ta sallar azhar wannan kuma yace yana so a fahimtar da shi ma'anar hadisan nan guda biyu man aza ahli al-madinati azahullah wa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl da hadisin Anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid akhrajahu an-Nawawi Muslim hadisan duka guda biyu sahihaini hadisin farko yana magana ne akan falalar Madina da falalar zaman Madina da kuma girman laifi a garin Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cutar da mutanen Madina shi ma sai Allah ya cutar da shi kuma la'anar Allah da ta mala'iku da mutane gaba daya ta tabbata a kansa kuma Ubangiji ba zai karbi farilla sababa zai karbi nafilar sababa wannan shine abin da hadisin yace wanda yana nuna maka girman yin laifi a garin Madina bal musamman ma idan mutum ya taba haƙƙin wani a garin Madina babu shakka zai gamu da la'ana ta Ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba daya hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zagaye matansa wato yana zuwa ga matansa su duka a dare guda ɗaya kuma yayi wanka sau ɗaya wato shi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama raba kwana bai zama dole a kansa ba dole bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba matansa kwana wanda yana daga cikin hususiyya ta shi abubuwan da Ubangiji ya kebance shi da shi saboda haka yakan zai kewa matansa gaba ɗaya su tara a dare ɗaya abin nan a dare ɗaya kuma ya wanka ɗaya wanda yana nuna wanka ɗaya ya isa abinda malamai suke faɗa kenan dangane da wannan hadisin wannan kuma yake cewa shi dalibi ne da yake karatu a school of health school of health technology. Yace akwai kudin da yan service commission suke bayarwa da suke ba wa dalibai idan sun nuna takardar sun samu aiki, to shi bai samu aikin ba amma ya karbi kudin, to wannan kudin da ya karba ya halatta ya ci ko bai halatta ba? Idan kudin an ware shi ne dan wasu, kai kuma ka je kai ko ka wata hanya da wata dabara ka samu, wannan bai halatta ba. Waɗanda aka ware kudin saboda shi, kai kuma ka je kai wannan ƙaryar don a baka, don haka in ka karba ma sai ka mayar. Sai kuma wannan da yake tambaya game da aqidar ahlus sunna wal jama'a, cewa shin wai aqidar su, wato aqidar abin da yana daga cikin aqidar su, su kira ɗan shi'a kafirai ko ɗan wuta? Kuma a gaya masa in a rarrabe-rarraben ɗan shi'a, shin akwai wanda ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Kuma a matsayin mutum musulmi, yaya zai ɗauki ko ya yi mu'amala da waɗanda suke ɗan shi'a? To a aqidar ahlus sunna wal jama'a ba sa duda wani mutum su nuna wane suke, ga wane can dan wuta ne ko ga wane can kafiri ne, sai dai su faɗi aiki, su ce aiki kaza ko aqida kaza ko magana kaza kafirci ce. Wannan kuma idan Allah ne ya ce abin kafirci ne, ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce abin kafirci ne, kaga babu wani wanda ya isa kuma ya canza abin akala ko ya canza masa suna. Tilas ne abin da yake kafirci a ce da shi kafirci. A shi'a babu shakka sun kasu gida-gida rabe-rabe da yawa, kamar yadda kuka san dukkan wata bid'a ba za ku samu ta yi rassa da yawa, ɗariƙu ce da dama. To hatta shi'anci shi ma wato ɗariƙu ne da dama, amma shi'ar da tafi shahara, wanda kuma ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan da ƙarfi da yaji, ita ce shi'ar Rafida, shi'a ta imamiyya, bakar shi'a ɗin mai baƙin nufi wanda take da mugun nufi, wanda ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan, ita ce aka kwaso ta Iraq, wannan ita ce ake kira shi'al imamiyya al-isna'i ashariyya, wato shi'a masu limamai goma sha biyu waɗanda suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yin bakar ƙashiya ga sayyidina Ali, suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zalin ahlul baiti, suke tuhumar manya-manyan khulafa'u da cewa miyagu ne, sun yi ainihin sama da faɗi da khilafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta Ali radiyallahu ta'ala anhu, suka kwace, suna zagin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman, suna ma kafirta su, domin abun su waɗannan kafirai ne, suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha da Hafsa, suna zagin su, suna la'antar su, sun maida la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na addinin su. Duk wani dan shi'a da zai gaya maka a nan kasar ya ce ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ko dai bai san shi'ar da aka sa shi a ciki ba, ko kuma taqiyya yake yi. Akwai abinda suke ce wa taqiyya, shi ne ka riƙa koye aqidar ka, kakkar fito da ita sarari, don sun san mugun dafi ne, mugun iri ne, ba kowa ne zai yarda da su ba. To yana daga cikin abinda suke ce taqiyya ɗin nan, wani rukuni ne daga cikin rukunin addinin su, kusan suna cewa shi ne kaso ainihin tara cikin goma na addinin su. Taqiyya ɗin shi ne a goye maka abinda yake ba shi ne a zahiri ba. To saboda haka ko dai yana maka taqiyya, baya so ya gaya maka cewa akwai wannan, ko kuma a'a bai ma san shi'ar ba, amma ga wanda ya san shi'a, littafan su cike suke da zagin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, da tsine musu da la'antar su, kusan wannan a gurin su rukuni ne daga cikin rukunin shi'anci. To wannan banda wannan, akwai miyagun aqidu da shi'a ta kunsa, kamar sifanta a'imma da sifofi na Ubangiji. Duk wanda ya ɗauki littafin usulul kafi, usulul kafi a gurin shi'a kamar ka ce sahihul bukhari ne a gurin sunna, kada ma ka bude ciki, kawai ka tsaya ka dubi abubuwan da littafin ya kunsa a cikin firas, kaga irin babubukan da ake da su, kaga babi wanda yake magana akan annal a'immata ya'lamuna al-ghayb ya'lamuna ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu, duk sun san wannan, cewa limaman su sun san gaibi, sun san abinda ba a yi ba, sun san abinda aka yi, sun san abinda ba a yi ba, in za a yi shi ya za a yi shi. Da sifanta a imma da cewa wato da su aka halitta sama da ƙasa, da sauran sifofi miyagu wanda sifofi ne na Allah, amma sai a ɗauka a bawa wato wasu daga cikin a'immarsu. To duk irin waɗannan maganganu ne na kafirci. Sannan ga su suka fi kowa wato bautar kaburbura, dan la'anta da lalacewa hatta kabarin Abu Lu'lu'atul Majusi wanda shi ne ya kashe Sayyidina Umar. Duk shekara idi ake yi, biki ake yi, a je daidai kabarinsa a yi biki gagarumi, wai ana tunawa da shi, gwarzo ne jarumi ya kashe Sayyidina Umar. Duk da cewa ba Majusi ne ba, Sayyidina Umar lokacin da aka kashe shi, a lokacin da aka soke shi, ba yana cikin jini a gidansa, da aka zo yake tambaya ya ce wanda ya soke ni din nan musulmi ne ko? Aka ce ai Abu Lu'lu'ata ne, arne ne. To dama ya san shi, sai ya ce Allah na gode maka da baka sanya ajali na a hannun wani musulmi ba. To amma wannan mutumin girmama shi suke, matukar girmamawa, an yi masa babban kabari a Iran. Ni ban ma san yadda aka yi gawarsa ta dawo Iran ba, tunda a Madina aka kashe shi. Waye ya ɗauki nauyin ɗaukansa daga abin nan ya maida shi Faris? An yi babban kabari, an rubuta kabarin Abu Lu'lu'a. Zuwa ake a yi biki duk shekara na tunawa da wannan gwarzo a gurinsu. Kaga duk wannan aqida ce wacce take ba ta musulunci ba, aqida ce ta kafirci. To wannan bayani Ahlus Sunna duk suna yi, don haka Ahlus Sunna suna karkasa Shi'a. Akwai waɗanda suke jahilai ne, kawai gaya musu ake yi, ai Shi'a shi ne girmama Ahlul Baiti da san iyalan manzon Allah da girmama su, kawai iya abin da ake gaya musu kenan. Haka sai suka bi suka ce to ai iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girmama su. Akwai musulmin da baya son iyalan manzo Allah ko ba zai girmama su ba? Akwai haƙƙi na iyalan manzo Allah, haƙƙi na musamman akan wuyan kowane musulmi. To wasu wannan kawai ake gaya musu, a dinga ba su kissoshi da tarihi na ƙarya, cewa an yi wa Fadima kaza, an yi wa Hassan da Husaini kaza, an yi wa musu kaza da kaza. To da haka aka jawo su, musamman mutanen ƙauye, dan sun fi shiga gurin da ba ilimi. Mutanen ƙauye ba su san kowai ba, sai a je a yi ta ba su irin wannan kisoshi, ana ta sa su koke-koke. Saboda haka sai su karɓi wannan addini, ba su sani ba. To kaga wannan ba za ka kafirta su ba. Abinda za ka yi musu shi ne ka bayyana musu cewa abin nan da aka ba su, an ba su shi a dunkule. Ka fito ka yi filla-filla da shi, su ga irin muguwar hajar da take ciki. Ba za ka kafirta su ba. Akwai waɗanda kuma suke sun san abin da suke yi, littattafan ma suna da su, sun karanta, sun gaggani, amma sun dage akan aqidar. To wannan ba su da wani uzuri. Shi yasa malamai na sunna suke bambance tsakanin awamu shi'a da kuma malamansu. Babu shakka malamansu aqidinsu kafirci ne, kuma waɗannan malamai kafirai ne. Don haka ba za a fi su sallah ba, ba za a yi komai tare da su ba. Kuma sallah su ma daman ta sha bamban da taka, in ma ka bi su sallah to za su ba da kai, domin za ka zo kai ga yadda ake abuwa, ka ga kawai sun sha kwana. Don haka sallah su daban, tabu daban, babu wani abu na shi'a da yake da muka yi kama da su. Don haka magana akan shi'a abu ne wanda yake da faɗi ƙwarai da gaske. A wasu wani lokuta idan wasu ayoyi muka biyo ta kansu wanda suke da alaƙa da falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, za mu bayyana wannan. Zamu tashi akan aya ta 104. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun min فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
Allah madaukakin sarki yake cewa manzansa sallallahu alaihi wasallama qul ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in har kuna shakka dangane da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ba zan bautawa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaku sai dai zan bautawa Allah wanda shi ne yake karban ranku wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni in kasance daga mu'minai wato kamar yadda muka ce bayan Allah madaukakin sarki ya gama yayi dukkan wata shubuha ya gama ba mu labarin annabawa kamar annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam wanda labarin su halin da suka samu kansu a ciki yayi kama da halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki a garin Madina sai ubangiji kuma yake khatima ta wannan sura ake rufe wannan sura da ainihin shela ta gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da yayi mufasala ya ja layi tsakanin shi da waɗancan mutane masu dogewa akan kafirci ya ce ya ku mutane in kun kasance cikin shakka bisa ga addini na ni bana shakkar abinda Allah ya yi min wahayi da shi bana shakkar annabcin da Allah ya bada domin wajibin kowane annabi ne ya fara gaskata kansa kafin wani ma ya gaskata shi fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ba zan bauta ma waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu allaha zan bautawa Allah alladhi yatawaffakum wanda yake karban ranku me yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta ku wato kansa da wannan sifa a cikin wannan siyaki ce alladhi yatawaffakum Allah alladhi yatawaffakum walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum malamai sun ce akwai hikimar da ta sa ubangiji ya ambaci wannan sifar ita kadai duk da cewa Allah yana da sifofi da dama amma aka faɗi sifarsa ta kasancewarsa mai karɓar rayukan bayansa lokacin da ajalinsu ya yi na farko kasancewar wannan sifa tana nuni zuwa ga sifar ubangiji da ta cewa shi ne mahalicci kamar yadda ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صفة جدا تكي نونة چنچنتر أبو تاوى الله دومين شين يهل تشيكو دا قبابو سن ننكما يكي كربان ننكو لوك جندا أجل ننكو يكاري سن ننكما دا قبايا يكما رايا سن ننزوا قريشا اكي ميدا كو قبا دايا كاقا وانا صفة جدا بابو وانوان ديكي دا اتنبا الله شين يسامر دا قبابو kuma wannan abin da ya samar yakan kuma har ila yau ya rasar da shi sannan kuma ya sake samar da shi ashe ubangiji shi yake da wannan sifa gumaka da duk abin da kuke bautawa ba su da waɗannan sifofi shi yasa ya ambaci wannan sifa domin tana nuni zuwa ga sifar halitta tun daga farko da kuma mayar da halitta bayan mutuwa ko kuma an ware wato mutuwa da ambato a cikin wannan siyaki saboda kasancewar mutuwa yana daga cikin mafi tsananin abin da dan adam yake tsoro to a can baya ai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaggauto musu da azaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ambaton ubangiji wanda yake bautawa sai yace ubangijin da nake bautawa shine mai karɓar rai saboda haka idan kuna kiran azaba ne to shine mai yin wannan azabar in kuna jin cewa wato kamar in kun mutu ba za a dawo da ku to shike karban ranku saboda ka shi zai dawo da ku wato annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya ware ambaton mutuwa a nan domin ta zama wa'azi ta zama tsoratarwa da firgitarwa gare su sannan yace wa umirtu an aqula min almu'minin kuma an umarce ni in kasance daga cikin mu'minai wato an umarce ni in zama mu'mini in kasance cikin masu sifa ta imani wannan yake nuna maka cewa imani ba zai ainihin gaskata ba sai ayyukan zahiri sun gaskata shi idan mutum ya ce shi mumini ne to wannan kalmar ba za ta gaskata shi mumini ba ne sai idan an ganshi yana aikata ayyuka na zahiri ayyuka na ƙwarai an ganshi yana sallah yana azumi yana zakka yana ayyukan da Allah ya ce ayi to wannan shi yake nuna shi mumini ne shi yasa anan aka gabatar da batun ibada walakin a'budullaha sannan kuma aka ce wa umirtu an akuna minal mu'minin dan a nuna maka cewa imani tattare yake da ibada ibada din nan ta zahiri ita ce take yi wa imanin kawa ita ce take masa ado idan babu ita to babu imanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni in kasance cikin waɗanda suke mu'minai sannan ya faɗi kaidi na hudu wa an aqim wajhaka lid-dini
wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min duni اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ
نعم يتي وأن أقم وجهك للدين حنيفا هما كثيرا كسكك قوانا الدين حنيفا واندكنا بكركتي ودكا وتبرنا ولا تكونن من المشركين kada kuma ka kasance lalle kada ka kasance daga cikin masu shirka mu daga cikin masu shirka wato idan kuwa kula Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa addinin sa yana da sifofi guda sifofi kamar haka na farko la a'budu alladhina ta'budu wanda shine bara'a daga dukkan wasu ababan da ake bautawa ba Allah na biyu walakin a'budu Allah alladhi yatawaffaku zan bautawa Allah wato kadaita Allah da bauta shi kadai sifa ta biyu kenan sifa ta uku wa umirtu an aquda min almu'minin sifa ta hudu wa an aqim wajhaka lid-dini hanif anan sai Allah madaukakin sarki ya canza akalar siyakin salon maganar sai ta koma kamar umarni ne ake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban su su shaida Allah yana gaya masa cewa ya tsayar da fuskarsa wanda ana nufin ikhlasi a cikin imaninsa imani wanda ita ce sifa ta hudu an yi amfani da iqamatul wajhi aka ce wa an aqim wajhaka domin dukkan mutumin da yake so ya ga abu gani na hakika to yakan fuskance shi da fuskarsa yakan sa shi a gaba ya tsaya ya kura masa ido ya kare masa gani to nan ne zai iya bada labarinsa bisa ga hakikanin yadda yake wanda duk yake kallon abu amma yana waiwaye wannan ba zai iya baka labarin hakikanin abun ba to ana gaya masa cewa addinin nan nashi ya tsantsanta ainihin tawajjuhinsa fuskantar da fuskarsa zuwa ga wannan addini kada wani abu ya dauke masa hankali kada wata hada-hada ta duniya ta sa ya dauke fuskarsa daga kan addinin nan ya tsaya kan addinin nan kam tare da tsantsanta bauta ga Allah saboda haka iqamatul wajhi lid-din ana nufin ikhlasi ga shi wannan addini yayi addinin dan Allah ba dan kowa ba kada ya waiwaya ya duba ya ga me zai samu ko me zai rasa shine wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa kuma idan aka sanya abin asigar umarni kamar ka ce gashi nan tare da su Allah yana ba shi umarni cewa kai kaza tun daga nan su ba za su sare za su fitar da ran cewa babu ranar da zai bautawa abinda suke bautawa babu ranar da zai saki addinin sai koma nasu domin ga wahayi yana cewa da shi wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa kuma ana gaya masa yayi shela ya faɗi wannan maganar kowa ya ji Allah ya ce wala takunanna minal mushriki kada ka zamo daga cikin kuma lalle kada ka zamo daga cikin masu shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba hashahu an yushrika billahi shay'a ubangiji ya tsarkake shi sai da ubangiji ya zabe shi sannan ya bashi manzanci Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ubangiji shi yake yafi kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancinsa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ubangiji shi ke zaben manzanni daga cikin mala'iku daga cikin mutane don haka sai da ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam zaben ubangiji ko ba zaben tubin dare bane don haka babu yadda za a yi annabi yayin shirka to kamar yadda muka faɗa a baya irin wannan hani ko da an fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ana nufin al'umma sai girman hani إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ألا يايوها يزوى غريكا يايوها يزوى غوطا نسكا غباتيكا شيء وعلى اللي تبجى حقيقة إذن كان شركة أيكي كذين روشي ومذاك وعي غريكا جكين حسان تكيد غجين وانما غنى أنا فسكنت تدعيتك أنه صلى الله عليه وسلم ذاك قولتا إذن هر الله ذي غاوة أنه سحكا yace da shi idan yayi shirka aikin sa ya rushe kaga ghairuhu min babi aula wa aula wa wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kamata ya yadda cewa in yayi shirka aikin sa zai rushe domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin sa da martaba sa ga abinda Allah ya ce masa sannan Allah ya ce da shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kuma kada ka kirawo wani ba Allah ba abinda ba zai amfane ka ba ba kuma zai cuce ka ba fa in fa'alta kuma har idan kai haka fa innaka idan to kai har idan haka ta faru minal zalimin kana cikin azzalimi wangiji ya ci gaba da fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin daidaikun al'umma mu ake nufi da wannan magana wala tad'u anan zamu ga wato fi'ili ne yazo bayan nahi la annahiya ce ta shiga cikin fi'ili duk sanda la annahiya ta zo cikin fi'ili to tufidu al'umum domin shi wannan fi'ili din nan hadathun ne nakira duk sanda nakira kuma ta zo bayan nahi ko bayan abin nan bayan nahi ko bayan sharadi fa innaha tufidu al'umum ko bayan nafi fa innaha tufidu al'umum ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kirawo anan yana da umumin dukkan wani nau'i na du'a addu'a iri biyu ce akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine abin da ya shafi ayyuka na bauta sallah azumi zakka duk waɗannan du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala yayin da zamu daga hannu muna roƙon Allah kai mana kaza ka ba mu kaza ka ije mana kaza ka raba mu da kaza wannan du'a'ul mas'ala ake ce mata to dukkan du'a'ul mas'ala tatazammanu du'a'ul ibada wa du'a'ul ibada yastalzimu du'a'ul mas'ala saboda haka a hada suke a kulle suke kaga duk